Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, FM Dalol da tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 6 ga watan Nuwamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoto daga jihar Borno dangane da jinjina wadda gwamnan jihar ya yi ma wasu matasa 'yan kishin ƙasa. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za ku ji wani rahoto wanda wakilinmu ya haɗa muna dangane da matsala ta bautar da bil'adama a wannan ƙarni na 21. Daga bisani kuma za mu kawo muku labarin wasanni, amma a takaice daga jamhuriyar duk ta Nijar. Sai mu buɗe layin wayar mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da zaben da ake gudanarwa a yanzu haka a nan kasar Amurka a yau. Lambar dai kamar kullun ita ce 1-202-205-6555. Kada dai a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Amma dukkan mun nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a nan Amurka, an fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau Talata, yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben. Duk da cewa yayi wur a yanke tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zabe da ya kasance mai muhimmanci, wanda shi zai bayyana makomar Amurka cikin shekaru biyu masu zuwa, ba a ga wata alama da ke nuna cewa Rasha ko wata ƙasar waje da ke hamayya da Amurka sun yi kutse a rumbun adana bayanan zaben na rabin wa'adi ba. A daukacin rumfunan zaɓe 170 da ake kaɗa ƙuri'a, ba a ci karo da wata tangarɗa ba ko katsalandan daga wata ƙasa a cewar rahotanni. Kujerun majalisar wakilai 435 ake takararsu, sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara akan su. Kwararru a fannin tattara rawayin jama'a sun ce akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar Democrat ta karɓe rinjayen majalisar wakilai. Su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun dogara ne da yekuwar shugaba Trump ta neman goyon baya a kokarin da suke yi na ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa, inda suke da kashi wato kujeru 51 yayin da 'yan Democrat ke da 49. To a ɗaya bangaren kuma, a karon farko mutumin nan da ake zargi da aika sakonnin bam zuwa wasu fitattun 'yan jam'iyyar Democrat da wasu masu adawa da shugaba Trump ya bayyana gaban wata kotun tarayya a birnin New York. Mataimakiyar Attorney General ɗin Amurka Jen Kim ta gabatar da ƙorafin cewa Cesar Sayoc, wanda aka tasa ƙiyasa daga wata kotun tarayya daga jihar Florida, ka iya zama haɗari ga rayuwar mutane idan aka bada belinsa. Ana zargin Sayoc ne da aikawa da wasu fitattun mutane sakonnin bumabumai guda 16, ciki har da tsohon shugaba Barack Obama da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da gidan talabijin na CNN da sauransu. Dakarun ƙasar Cameroon na ƙoƙarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantar Presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wani gungun 'yan bindiga da ake kira Amber Boys ne ya yi garkuwa da ɗaliban a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi, wanda yake ikirarin ya ɓalle ya koma Ambazonia a matsayin ƙasa mai zaman kanta, inda mayaƙa 'yan aware ke jagorantar fafutukar.
I would like to send a strong message to the terrorists.
Gwamnan yankin Arewa maso yammacin kasar ta Kamaru Adolf Lele Lafrique kenan yake cewa ina so na mika wannan sako da babban murya zuwa ga ƴan ta'adda. Mun san cewa sun tunzura mu, suna fyaɗe, suna kisan kai, suna kwashe kayan jama'a, amma su kunda sanin cewa za su fuskanci fushin hukuma. Waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar sun ce ba za su saki yaran ba har sai sun cimma burinsu na samun wato ƙasa mai zaman kanta. Wannan dai ba shi ne karan farko da ‘yan bindiga ke garkuwa da ɗalibai ba. A watan Satumbar da ya gabata, ‘yan awaren sun yi garkuwa da wasu ɗalibai shida a makarantar kimiyya ta Presbyterian da ke yankin Bafut a kusa da birnin Bamenda, amma daga baya suka sake su bayan da aka biya kuɗin fansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce gwamnatinsu ta samu ƙarin bayanai kan yadda aka kashe ɗan jarida ƙasar Saudiyya nan wato Jamal Khashoggi. Yana mai cewa mai yiwuwa su fitar da bayanan ga jama'a bayan an kammala bincike kan kisan. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Japan, Cavusoglu ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasar Turkiyya ta ce an nuna wa Saudi Arabia da wasu ƙasashe da ke da ra'ayin ganin waɗannan bayanai. A ranar 2 ga watan Oktoba, Khashoggi ya mutu a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Da farko ofishin jakadancin na Saudiyan ya ce Khashoggi ya fita da kafarsa kuma ba a san inda yake ba. Sannan sai ya sauya matsaya ya ce ya rasu ne sanadiyar wani dambe da suka yi a ofishin. Har ila yau suka kuma ce ya mutu ne bayan da aka shaƙe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai layin rahotanninmu daga wakilanmu. Gwamnan jihar Borno, Kashim Shatima, ya jinjina ma wasu 'yan jihar da wani yunkuri nasu na shiga aikin sojan sa-kai na civilian JTF. A lokacin da yake ganawa da su a fadar gwamnati, ya ayyanar da cewar shiga aikin soji da waɗannan matasan suka yi shiga aiki ne wanda yake da matakar muhimmanci ga ci gaban tsaro ba kawai a jihar ta Borno ba, har ma da ƙasar baki ɗaya da kuma sauran ƙasashe makwabta. Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana wannan rahoton.
Wasu matasan sa-kai da ake kira civilian JTF kenan da ke aikin sa-kai a jihar Borno da kuma suka samu damar shiga aikin soja da zai ba su damar samar da tsaro ga 'yan Najeriya, musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da ke fama da rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Waɗannan matasa dai 'yan asalin jihar Borno ne, kuma sun fito daga ƙananan hukumomi daban-daban da dukkaninsu yanzu hakan ke sanye da kayan sarki, kuma suna lera waƙe-waƙe na nuna alamun cewa a shirye suke su ba da tasu gudunmawa wajen tallafa harkokin tsaro a ƙasar. Honorable Kashi Shatima dai shi ne gwamnan jihar Borno, wanda kuma ya waɗannan matasa jawabi a fara gwamnatin jihar kamar haka.
And your enlistment into the Nigerian Army is a welcome development, is a very, very positive development, and will urge our youth to continue enlisting.
Yace abun marabta ne wannan dama da kuka samu na shiga aikin soja, kuma abun farin ciki ne, da haka muna kira ga matasanmu su gaba da shiga irin wannan aikin na soja, saboda babu wanda za a ce a shirye yake fiye da ku. Da yanzu hakan kuke kokarin samar da zaman lafiya, kuma ku ga san waɗannan wurare fiye da kowa.
I want to thank the Nigerian Armed Forces. I want to thank the President for all the sacrifices made by officers.
Yace muna so mu gode wa shugaban ƙasa da kuma rundunar sojan Najeriya da irin wannan sadaukarwa da jami'an sojan ke yi da su samu mana zaman lafiya a wannan bangaren ƙasar. Honorable Kakashi Wulin da shi ne Commissioner Ma'aikatar Shari'a na jihar Borno da kuma yake lura da ayyukan matasan sa-kai na civilian JTF a jihar.
To mu a nan jihar Borno, yaranmu matasa na civilian JTF sun nuna kwazo akan suna so su shiga soja. To abin da muka yi shi ne muka ce kowa ya je ya yi applying a wannan ɗaukan sojojin da za a yi. Suka je suka yi applying, suka samu nasara, suka zama sojoji.
Suno ne yanzu haka?
A wannan zuwan da suka yi yanzu muna da guda 103 wanda duka 'yan jihar Borno ne, kuma wayanda sun je sun yi wannan a training na soja suka ci nasara suka zo.
Ai maganar cewa waɗannan kabar sun fito ne daga waɗannan matasan sa kai da ake kira civilian JTM. Dukan su waɗannan mutane guda 300 daga civilian JTM suka fito ko akwai wasu daga wurare daban-daban.
Yawancin su sun sha wahala kuma aikin nan yazo ya zama musu jiki gara su bi su shiga soja saboda su kawo zaman lafiya a Najeriya su ma. Sabilida sun san jeji sun saba da wahala. To in aka je goji wanda rago ne za a jefar da shi a wuce. Da wayannan duka sun ci gwaje-gwajen da aka yi musu suka wuce saboda haka yana gaya maka yaran civilian JTM.
Cin ci shiga aikin soja kenan ba wani taimako aka yi musu ba.
Ka san aikin soja ba maneji. It's either kai lafiyayye ne a doke ka yi gaba da kai ko kuma a bar ka inda kake. Ba a daukan gurgu, ba a daukan mara lafiya, ba a dauka gajere, ba a dauka wanda duk kafan shi tabo ne. Saboda haka duk wannan gwaje-gwajen har na lafiya medical examination da ake fada sun yi kuma sun ci ba taimaka kowa bisa wani illa da yake da shi ba.
Commissioner Mike Tashira na jihar Borno honorable Kakashehu Lawan kenan ke bayani game da matasan sa kai guda 300 da rundunar sojan Najeriya ta baya dama wajen shiga aikin soja a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Sanin kowa ne cewar bautar da bil'adama abu ne da aka yi shi tun a lokacin jahiliya. Amma a wannan karni na 21 akan samu wasu ƙasashe da ba sa mutunta bil'adama. Hakan ya sa gwamnatin Amurka ɗaukar ƙwararren matakai akan duk ƙasa da aka same ta da irin wannan hali. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da ƙasar da aka samu da wannan aika-aikar.
Lura da yadda ƙasar Mauritania ke ci gaba da jan ƙafa wajen tabbatar da dokar haramta bauta, kamar yadda ta yi alkawali a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta saka wa hannu, ya sa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yanke shawarar cire ƙasar ta Mauritania daga sahun waɗanda ke cin moriyar tsarin agowa, wanne a ƙarƙashinsa ƙasashen Afirka ke shigar da kayan sayarwa ba tare da biyan haraji ba, matakin da sakataren kungiyar yaƙi da bauta a nan Nijar Ali Buzu ya ce ya yi daidai.
Ya kamata duk ƙasar da akwai harkar bauta na ɗauki matakai masu yauni bisa ga wannan fiske abubuwa ne wanda kungiyoyin duniya duk sun amince su rai da yaushe sun hana wannan abu kuma sun ce a hukumta duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa. Vraiment mu mun yi godiya ƙwarai da muka ji wannan abu ya faru a ƙasar Mauritania. Dayar January ta yi nisa fiske abubuwan da ake yi can wajen. Abubuwa ne wanda ba su da kyawun gani kuma abubuwa ne wanda cikin abin da ake cima republic bai kamata a gansu ba.
To amma maga takardar kungiyar 'yan kasuwar Nijar masu shigo da kaya daga ƙetare Shu'aibu Tambiyano na ganin ya kamata hukumomin Amurka su daina hada laifin aikata bauta da sha'anin kasuwanci.
Kasuwanci daban harkan nan bauta kuma daban yake. Dan Mauritania an tabbata yana yi haka ba ta jauta ba. To kasa kuma Amerika yana ta kokari don kara take hakkin dan Adam. Don shi dan Mauritania na yi haka na ya daina. Saboda baba kasa da wanda yana yarda da wannan tunda lokacin shi ya wuce.
An karar da gwamnatin Mauritania rashin dacewar bauta wani abu ne da gwamnatin kasar ke kallon sa tamkar wani fito na fito da hukuma. Kamar yadda a yanzu haka suke tsare da wani dan majalisar dokokin da ke yaƙi da irin wannan ɗabi'a. To amma kungiyar Timidiriya na ganin matakin na Amurka zai iya kawo ƙarshen wannan al'amari.
Iyo Amurka ta ce haka nan, ka san duk sun zo guda guda su Faransa su Alman su Ingila ko ina zuwa za su yi. Don wannan abu ya yi tasiri kwarai, ka san ko ƙasa duk wadda an ka yi mata kunkumi arziki na ƙasa kenan dole za su komo bisa gaskiya. Fiske abu ne wanda su da kansu sun ɗauki matakai sun ce za su hanawa. Kenan ya kamata su hana shi yadda ya kamata.
A watan Januwarin 2019 ne matakin na shugaba Donald Trump ke fara aiki, wanda masana harkokin kasuwanci ke cewa zai iya haifar wa 'yan kasuwar Mauritania asarar kuɗaɗen shiga daga waje, musamman waɗanda ke fitar da kayayyaki samfurin wannan ƙasa zuwa kasuwannin duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sai iska Afirka mu ɗan duba, su ma ba za su yi bauta ba da yawa.
A gaida Sule Mummuni Barma. Idan kuma muka koma jamhuriyar ta Najeriya, za ku ji hukunci da wata kotu ta yanke akan wasu mutane da ake zargin su da kisan margayi General Idris Alkali. Zainab Babaji gare ki.
Kotu ta ba da umarnin garkame mutane 19 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan sojan nan General Idris Alkali a gidan yari. Alƙalin babban kotu na biyar da kenan Jos mai shari'a Daniel Longji ya kuma ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 10 ga watan 12 shekara ta 2018. Mutane 19 ciki har da mace guda da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta gurfanar da su a gaban kotun dai tana zargin su ne da hada baki da aikata kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar soji da ke Abuja a hanyarsa zuwa Bauchi bayan binciken da sojojin suka ce tun ranar 3 ga watan Satumba ne suka rasa jin duriyarsa a tsakanin yankin Doidu da Duradu da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Ana zargin mutanen ne dai da gamin baki daukan bindiga da wasu makamai masu hatsari da tare janar Idris alkali da kuma hallaka shi. Bayan da aka karantawa waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan laifinsu suka ce sam basu kashe janar alkali ba. Bayan sun kyamsa laifinsu ne sai lauya mai gabatar da ƙara Emmanuel Achaoba ya buƙaci a sa su gidan yari zuwa ranar da alkalin kotun ya sanya ranar zaman sauraron ƙarar. Yayin da lauyan waɗanda ake zargin Gyanzi ya amince. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. A kan zaɓukan da ake gudanarwa yau a nan ƙasar Amurka, muke son ku bugo nan da zuwa ɗan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kamin nan sai ku shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To muna da kira na farko daga Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum, ana Harande, barka da yamma.
Barka, ka dai wake magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, to muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, maganar wannan zaɓe na Amerika, to fatan mu dai Allah dai yasa a yi inda aka fara a yi shi a gaba lafiya. Kuma ya kamata a ce su al'umma su tsaya su lura da mutane da suka tabbatar da cewa wanda za su kawo wasu cigaba a ƙasarsu da sauran wasu abubuwa wanda suke na zo a gani. Kuma ni ina fatan su al'umma dai kaga dai irin dai yadda ne zaɓe ke kasancewa Afirka da sauran wasu abubuwa. To muna fatan irin wannan ya kasance kamar yadda aka yi zaɓe a Najeriya lafiya lau, aka su ma za su wani zaɓe a yi shi lafiya, kuma ya kasance an samu kwanciyar hankali da kwanciyar hankali da Najeriya ba ji daya da kuma su kansu Amerika.
To idan na fahimce ka Alhaji Musa, idan na fahimce ka kana so ka ce kenan akwai abubuwan da za a koya daga zaɓen Amurka kenan ga sauran ƙasashe masu tasowa kenan?
Eh, abin da mun je kamata kenan ya kama kaga ita Amerika babbar ƙasa ce. Kuma kaga yanzu Afirka muna da zaɓuɓɓuka wanda za mu yi kwanan nan. Kaga ya kamata idan aka yi zaɓen da ya kamata a ce ko siyasi ba a kashe ba ko ba a samu hayaniya ba, to kaga za a samu cigaban da dukan za su koyi da irin wannan irin zaɓe yanda ya kamata. Kaga idan aka yi haka to shi ne za a samu cigaba.
To mun gode Alhaji Musa.
Ne maka fatan alkhairi, na gode Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
To bari mu koma jihar Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Mala Ayuba, muna sauraron ka.
To wannan zabe dai na America da za su yi yau, muna fata za su yi zabe lafiya su kuma kare lafiya. Sannan mu ma zabukuka da zai zo a kasar mu Najeriya shekara ta 2019 muna so a yi koyi da zaben America wanda za a yi kalau a kuma kare kalau. Ba ma son tashin hankali da wani rikici da fitina. Allah ya sa su yi lafiya su kare lafiya. Mu ma in namu na Najeriya ya zo a yi lafiya a kare lafiya. Mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode Malam Ayuba. Bari mu tafi jihar Kaduna kuma. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
To yi ba an jihar sai barka da yammaci.
To barka da Malam Murtala muna jinka.
To madalla sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna saurare.
To madalla duk da ma dai gashi a kwadin talabijin muna ganin yadda zaben ke tafiya. Na ku kasa America to gaskiya abin ya burge mu za ga mutun ya gashi na ya zo na kujerai shi da dan farin abu ya kare shi yana kada kuri'a shi to kaga wannan kuri'a ne a cikin nise wanda ya kamata a ce mu ba a ce an kare gyara yanayin zaben mu na kasan nan ba wai ana rubi ana tura juna a layi ba mutun da ke samu guri ya zo na ji a ba hankali dan nan wanda yake so zai saka akwatin shi to kuma min dai mamaki da aka ce ko ana dan zargin cewa za a yi wai shige magudun kuri'a ne yanar gizo to ya kamata a ce ai America an wuce ma wannan tunanin a ce za a iya yin samun matsalan zabe ta yanar gizo ko wasu za su shiga su lalata yanayin zaben ya kamata a ce muna koya daga America a ce an gyara irin wa'annan na'urori da ba wanda wani zai zo shiga ya zo lalata yanayin zaben su da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a Niger? Malam Ibrahim. To muna sauraron ka.
Kodiya na yau ina fatan za su zabe lafiya na farko kenan. Sannan na biyu muna fatan wanda za a wa'anda za su zaba Allah ya sa su zabe wa'anda yake ba masu karkashe musulmi da sauran danna kasa kanan kasa ba wa'anda za su kokarin su daraya mu da ƴan kasashen mu na Afirka. Sannan kuma muna fatan kaumunan Najeriya da suke zabe ya kasance mu manan Najeriya ayi koyo a haka sai kasance ba zubar da jinin al'umma abin da muke fata kenan.
To mun gode Malam Ibrahim. Har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau wanda muke duba yadda zaben Amurka ke gudana. Muna so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan zabe yake gudana, sannan kuma menene kuke ganin abin da za a yi koyi da shi daga wannan zabe na Amurka? Ganin cewar demokaradiyyar Amurka ta dade ta kwashe sama da shekaru ɗaruruwa, to abu ne wanda za a ce ƙasashen duniya ya kamata su koyi da su. To muna sauraron ku sai ku kira wannan dai lambar tamu ita ce dai har yanzu sai ku yi kokari ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku. To ina ganin ma shi injiniyan namu ya fara ɗaga min hannu. Ina ganin iyaka abin da za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu sake baku wannan dama. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 3:53 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin zakarun ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai da ake ce ma Champions League, inda a yau aka kara rukuni na ɗaya tsakanin AS Monaco ta ƙasar Faransa da Club de Brugge na ƙasar Belgium, sai Atletico de Madrid ta Spain da Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus. A rukuni na B, Inter Milan ta ƙasar Italia ta karɓi bakuncin FC Barcelona, sai Tottenham ta Murzaleda da PSV Eindhoven ta ƙasar Holland. A rukuni na C, Etoile Rouge de Belgrade ta zoza da Liverpool, yayin da Napoli ta Italia ta karbi bakuncin PSG ta kasar Faransa. A ranar gobe Laraba, idan Allahu ya kai mu, za a goga tsakanin Benfica ta Lisbon ta kasar Portugal a rukuni na A da Ajax Amsterdam ta kasar Holland.
Duk dai a wannan rukuni na A, Bayern Munich ta Jamus za ta karbar bakuncin AEK Athens ta kasar Gerka. sai rukuni na FDD gobe Laraba Manchester City ta kasar Ingila za ta goga da Shakhtar Donetsk yayin da Lyon ta kasar Faransa za ta kara da Wolfsburg ta kasar Jamus a rukuni na J duka dai a ranar Laraba sai SK Moscow ta kasar Russia za ta raba gari da AS Rom ta kasar Italia sai Victoria Plzen ta Israila za ta raba yandanya da Real de Madrid a rukuni na H duk dai a ranar ta Laraba gobe Valence ta Spain za ta kara da Young Boys ta Switzerland yayin da Juventus da Tiran ta Italia za ta karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila a wani batu duk dai na kwallon kafa hukumar da ke kula da sawar idanu a kan ƴan wasan kwallon kafa na duniya Chada Observatoire Mondial du Football a ranar yau Talata yace dan wasa da darajar sa ta Habra a halin yanzu a dukkan fadin duniya kuma ya kai euro miliyan 216.5 shine Kylian Mbappe dan kasar Faransa da ke bugawa PSG ta kasar Faransa wannan ko gaban Harry Kane na kasar Ingila da ke buga ma kungiyar Tottenham da darajar sa ta kai miliyan 197 da miliyan 300 na euro sai na uku shine Neymar dan kasar Brazil da ke buga ma PSG ta kasar Faransa da darajar sa ta kai miliyan 197 na euro a wani batu dudde a fannin wasannin na kullun kafa kusancewa a ranar Alhamis mai zuwa ce ya kamata a gana tsakanin tauraruwar kullun kafa ta duniya mai zamanin zamunna cewa da Pele na kasar Brazil da Kylian Mbappe dan kasar Faransa wanda a yau kamfanin agogo na Hublot da dukkan mutanen bi ke wa jikadanci ya tsara wannan ganawar ya bada bayanin cewa an dage ganawar mutanen guda biyu wannan ko sanadiyar da gajiyar shi Pele din yake fama da ita ta bala gurin da yake na karshe sai dai duk da haka Pele din ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga Kylian Mbappe inda yake cewa kamar yanda zaka gani a lokacin da kake shekaru 59 a duniya jiki yakan dauki lokaci kamin jijiyoyi su saki akan haka ne yasa nake son na samu isasshen lokaci don na murmure daga balaguron da nayi a baya-bayan nan amma ka san Kylian Mbappe ina son na gana da kai matuka domin na taya ka murnar nasarorin da ka samu a kofin duniya na karshe da ya waka na kasar Russia Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai labaran duniya wannan karan amma a takeice
to duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a Amurka an fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau Talata yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben da kuma da cewa yayi wur a yanki tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zabe da ya kasance mai muhimmanci wanda shi zai bayyana makomar Amurka cikin shekaru biyu masu zuwa ba ga wata alama da ke nuna cewa Rasha ko wata kasar waje da ke hamayya da Amurka sun yi kutse a rumbun adana bayanan zaben na rabin wa'adi ba a lokacin rumfunan zabe 170,000 da ake kada kuriya ba a cikaro da wata tangarda ba ko katsalandan daga wata kasa a cewar rahotanni kujeru majalisar wakilai 435 ake takara akan su sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara akan su kwararru a fannin tattara ra'ayoyin jama'a sun ce akwai alamun da ke nuna cewa jam'iyyar Democrat ta karbe rinjayen majalisar wakilai su da 'yan jam'iyyar Republican sun dogara ne da yekuwar shugaba Trump ta neman goyon baya a kokarin da suke na ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa da suke da shi na kujeru 51 yayin da 'yan Democrat ke da 49
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau Mr. Michael Dubuski ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya